Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka marhaban sake saduwa da kai a shirin na yau. Don haka mai sauraro, a matso kusa da akwatin rediyo mu yi wannan hidima tare, a gaici yan uwa da abokan arziki domin a samu karfafawa. A yau za mu yi gaishe-gaishe ga masu sauraro wadda za mu iya yi cikin ɗan lokaci da muke da shi. Pastor Haruna Matthew da Pastor Audu dukka suna shirye domin ka. Zumunta mata na sabon da Adventist Church daga Kides a Jingrijar Plateau su ne za su yi mana waka a shirin na yau. Sunana Ishaya Zakaria. A matso kusa mu yi hidima tare. Bude fili na gaishe-gaishe na yau da sunan Takwarana, wato Malam Ishaya Lerumso daga State Locals a karamar hukumar Ganye a jihar Adamawa. Muna fatan Malam Ishaya Lerumso kana tare da mu a shiri na yau. Honorable Obed Ruduka Shomboyonko daga UMCN Church number 1 a Yukwa, karamar hukumar Zing jihar Taraba, muna fata kana tare da mu a shirin na yau. Tanko Danja Kuzamani daga Equa Church a Nasarawa a Saminaka jihar Kaduna, muna fata kana tare da mu. Dan uwa Bulus F Dogo daga Newman Green a jihar Adamawa, gashi sakon gaisuwar ka ta iso a yau, muna fata kana tare da mu. Gideon Luka daga Kodai a karamin hukumar Gasor a jihar Taraba, muna fata kai ma kana tare da mu. Dan uwa Sunday Adebayo ga gaisuwarka a cikin shirin mu na yau, muna fata kana tare da mu a cikin shirin. Femba Ahmadu Lesaiko daga karamar hukumar Zing a jihar Taraba, kai ma mun gaishe ka, muna fata kana tare da mu. Dan uwa James Taro daga ERCCN Church a jihar Nasarawa, muna fata kai ma kana sauraron Adventist World Radio. Ba zan manta da Amama Marcus ba daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa, muna fata kana tare da mu a cikin shiri na yau. Steven Yunana daga Futudau a karamar hukumar Michika a jihar Adamawa, muna fata kai ma kana tare da mu. Hosea Estefanus daga karamar hukumar Lau a jihar Taraba, muna fata ana tare da mu. Da kuma Malam Zakaria Martin dukka daga karamin hukumar Lau a jihar Taraba, muna fata ana tare da Adventist World Radio. Bashir Nige daga EYN Church Maiduguri, muna fata kai ma kana tare da mu a shiri na yau. John Kipero daga jihar Adamawa, mun gaishe ka. Ba zan manta da David Vukanare ba daga jihar Taraba, kai ma muna fata kana tare da mu. Malam Joseph Dahiru daga Gombe a jihar Adamawa, ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Malam Peter Bandawa daga Jalingo a jihar Taraba, ga sakon gaisuwarka. Muna fata ana cikin koshin lafiya tare da iyali gaba daya, kuma ana sauraron Adventist World Radio. Ladu Ezekiel ijapa daga karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa ga sakon gaisuwarka a cikin shirinmu na yau. Kaunarmu gaba ɗaya zuwa gare ka da iyalinka a shiri na yau. Malam Ishaya Kayaba Lemoro daga Seventh-day Adventist Church Gwarinpa a Abuja, Nigeria ga sakon gaisuwarka a cikin shirinmu na yau. Ba zan manta da Malam Lawan Ishaku ba daga Kisi a jihar Oyo, muna fata kana tare da Adventist World Radio. Malam Ibrahim Rabo daga karamin hukumar Kafur a jihar Katsina ga sakon gaisuwarka a shiri na yau. Ba zan manta da Ubale Umar Kadungba daga karamin hukumar Karam Lamido a jihar Taraba, muna fata ana tare da mu a shirin na yau. Malam Joseph KK daga karamin hukumar Gombe a jihar Adamawa, mun gaishe ka a shirinmu na yau. Bitrus Luka daga Michika a jihar Adamawa, kai ma mun gaishe ka. David Wilson daga karamar hukumar Hong a jihar Adamawa, muna fata kana tare da mu a shirin na yau. Daga karamar hukumar Hong a jihar Adamawa, za mu wuce karamar hukumar Akwanga a jihar Nasarawa, inda za mu idar da sakon gaisuwa na Dauwa Isiyaku Bugyor daga Ekwatu Andaha. Muna fata kana tare da mu a cikin shiri na yau, Malam Isiyaka Bugyar. Ba da gaskiya kana cikin koshin lafiya da kuma a sauraron Adventist World Radio. Malam Marcus James daga Kudawuro a karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa, mun gaishe ka. Salisu Muhammad Morai daga karamar hukumar Talatar Mafara a jihar Zamfara. Habila D. Wakili daga jihar Adamawa, kai ma mun gaishe ka. Yohana Anrihi daga Kebbi, muna fata kai ma kana tare da Adventist World Radio a shiri na yau. Sai don uwa Nuhu John daga karamar hukumar Kanke a jihar Plateau, mun gaishe ka a shiri na yau. Malam Luka Buba daga karamar hukumar Mubi ta Arewa a jihar Adamawa, muna fata kai ma kana tare da mu. Emmanuel Yusufu Christopher daga Abuja, mu idar da sakon gaisuwarka a cikin shirinmu na yau. Absalom Yerima daga karamar hukumar Mutum Biyu a jihar Taraba, muna fata kai ma kana tare da mu a cikin shiri na yau. Chuansi Ayuba daga karamar hukumar Michika a jihar Adamawa, mun gaishe ka. A suna na karshe da za mu iya ɗauka a cikin shiri na yau shi ne Malam Jeremiah Matiyai daga karamar hukumar Bokos a jihar Plateau, muna fata kai ma kana tare da Adventist World Radio.
Jesus. Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Bada jiki bane
yakin nan,
bada jiki bane
yakin nan,
bada bindiga ba
yakin nan,
bada bindiga ba
yakin nan,
bada baka bane
yakin nan,
bada baka bane
yakin nan,
bada harda bane
yakin nan,
bada harda bane. Idan mun yi amfani da makamai na duniya, ba za mu ci nasara ba. Idan mun yi amfani da makamai na duniya, ba za mu ci nasara ba.
Dumi wannan fa,
mun dauki makamai na Allah, da za mu yi sayayya cikin muguwar rana.
Musamman masu bi,
mun dauki karfin man gaskiya, wanda za mu iya bi ce dukan jefe-jefe shaitan. Mudaki kwalkwali na ceto, da takobi na ruhu, wato maganar Allah. Muja
da daga, masu
ke
da daga, domo iyaki da magabcinmu.
Muja
da daga, masu
ke
da daga, domo iyaki da magabcinmu.
In Jesus' name,
amen.
In Jesus' name,
amen.
In Jesus' name,
amen. Lele nasara namune, lele nasara namune, lele nasara namune.
Mune sojaji,
mune sojaji ubangiji,
mune sojaji,
mune sojaji ubangiji.
Dukanda tibai,
mune sojaji ubangiji.
Dukampastaji,
mune sojaji ubangiji. Lele nasara namune, lele nasara namune. Sheta zonanya, chiki suna yesu, zamu tataka kanka.
Lele
zamu tataka kanka.
Lele
zamu tataka kanka.
Lele
nasara namune, lele nasara namune.
Mune sojaji,
mune sojaji ubangiji,
mune sojaji,
mune sojaji ubangiji.
Mata hidima,
mune sojaji ubangiji.
Kama sufimu,
mune sojaji ubangiji. Lele nasara namune, lele nasara namune, lele nasara namune.
Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci mai albarka, lokaci da zamu saurari maganar Allah. Karatunmu na samuwa cikin littafi mai tsarki, zamu karanta cikin misalai 17 aya 18. Maganar Allah na cewa mutum mara fahimi yakan yi bantafi ya zama lamuni a gaban makwabcinsa. Kan maganar mu a yau ita ce lamuni lalata rayuwa. Bari mu yi addu'a. Mun gode ya Ubangiji domin wannan lokaci da za mu ji maganarka. Ka taimake mu ya Ubangiji, mu ji maganarka da za ta amfani rayuwarmu, da kuma sa sunanka ya ci gaba da samun ɗaukaka cikin rayuwarmu a cikin Yesu Kristi, kai ne mai cetonmu. Amin. Lamuni lalata rayuwa. Ko ka taba yin lamuni, ko wani ya taba lamuntarka? Mai sauraro, littafi mai tsarki ta ce kada ka zauna a cikin masu bada lamuni, ko kuwa waɗanda suke lamuntan basusuwa. ka guji zama cikin masu ba da lamuni, ka guji yin lamuni. Don menene? Kada ka manta, wanda ya ɗauki lamuni, littafin mai tsarki na cewa yana aikin hallaka kanshi da kanshi. Domin masu magana sun ce mai lamuni shi ke da biya. Shi yasa misalai 17 aya 18 ta ce, mutum mara hikima ne yakan ɗauki lamuni. Lamuni ya fi bashi muni, lamuni ya fi bashi illa, zunubin lamuni ya fi zunubin bashi. Domin me? Idan wanda ka ɗauki lamunin shi bai biya ba, kai ne za ka biya. Abinda kai baka ci ba, kai baka sha ba, ballanta na iyalinka. Mutane da yawa sun ɗauki lamuni, amma daga ƙarshe sun yi kukan da na sani. Shi yasa littafin mai tsarki ta ce, kada mutum ya zauna ma a cikin inda masu ba da lamuni suke zama. Babu, saboda lamuni tana da hatsari, tana da muni da yawa. Amma wawaye ne kawai su suke ɗaukan lamuni. Mai sauraro, littafin mai tsarki yana so mu yi rayuwa mai tsafta, mu yi rayuwa mai kyau, mu yi rayuwa da hikima, mu yi rayuwa da lura, mu yi rayuwa da za mu ji daɗi, mu yi rayuwa da ba za mu zubar da hawaye ba. Amma sau da yawa mukan sa kanmu a cikin abin da ya fi ƙarfinmu, mukan sa kanmu cikin abin da mun sani ba zai fi da mu ba. Mai sauraro, littafin mai tsarki yana kashedi game da lamuni. Illa lamuni tana da yawa. Na sha gani, na sa ji, mutane da yawa sun ɗauki lamuni, amma daga ƙarshe sun shiga kurkuku. Mutane da yawa sun sha ɗaukan lamuni, daga ƙarshe sun yi asaran dukiya. Waɗansu sun yi asaran aikinsu, waɗansu sun yi asaran sana'o'insu, waɗansu sun yi asaran martabansu, waɗansu sun yi asaran rayukansu, domin sun yi lamuni. Littafin mai tsarki a nan a fili tana mana kashedi. Bai kamata mu shiga cikin bashi har da za mu kai ga yin zunubi. Bai kamata mu sa hannu ga lamuni da a ƙarshe ba za mu iya mu fidda kanmu ba. Don menene kai za ka sa kanka a cikin lamuni? Mai sauraro, kamar da na faɗa da fari, ka taɓa ɗaukan lamuni? In ma baka taɓa ɗaukan lamuni ba, ka taɓa jin wanda ya ɗauki lamuni ya wahala? Idan haka ne, mai sauraro, da mai tsarki yana kwaɓanmu da kada ma mu zauna a inda masu lamuni suke. Me yasa littafin mai tsarki na cewa kada mu zauna cikin masu karɓan ko ba da lamuni? Dalili ita ce, dukan wani wanda inji littafin mai tsarki yana ɗaukan lamuni, wannan mutum mara fahimi ne. Domin menene? Lamuni yana lalata rayuwa. Lamuni yakan zama matsala a cikin rayuwa. Lamuni bai dace ba. Abinda lamuni ke iya ma ɗan adam kenan. Shin me zai hana idan wannan abun ya fi ƙarfinka ka yi haƙuri? Dole sai ka nemi wani ya ɗauki lamuni? Mutane da yawa sukan je su ci bashi, wani ya je ya tsaya musu, a ƙarshe yakan zama damuwa. Bankuna za su ba da labarin nan, mutane da yawa da sun ci bashi, waɗanda sun tsaya musu an ba su, sun shiga cikin wani yanayi, sun rasa gidaje muhallansu masu kyau, sun yi asaran motocinsu, sun yi asaran dukiya mai yawa. Mai sauraro, lamuni lalata rayuwa. Don me za ka bari rayuwarka a cikin lamuni? Don me za ka sa rayuwanka a cikin bashi kullum? Don me za ka sa rayuwanka a cikin hatsari? Don me kake wasa da rayuwanka ta wurin karɓan bashi ko kuma yin lamuni? Littafin mai tsarki ta koya mana zama da hikima, zama da fahimi, zama da ganewa. Aikin lamuni ba namu ba ne. Mu yi haƙuri da abinda muna da shi. Mu yi haƙuri da abinda shi ne Allah ya albarkace mu da shi. Don mene ne za mu jefa kanmu a cikin lamuni? Don me za mu jefa kanmu a cikin bashi? Mai sauraro, ko ninyarka ce ka fita daga cikin bashi, ka fita daga cikin zunubin lamuni? Mai sauraro, ko an taɓa yin lamuninka ka kasa nuna aminci? Ko ka taɓa lamuntan wani kuma ya baka kasawa? Kana bukata Ubangiji ya canja tunaninka. Kana bukata ka canja daga tunani na cin bashi ko tunani na lamuni. Don wannan shine tunaninka, zan so mu yi addu'a tare. Mu yi addu'a. Ubangiji, mun gode maka cikin alherinka, mun saurari maganarka dangane da lamuni. Ka kwaɓe mu, kada mu zauna cikin inda masu ba da lamuni ko karɓan lamuni suke. Ka faɗakar da mu cikin maganarka. Mara fahimi ne kadai yakan je ya ɗauki lamuni. Ubangiji, inda mun riga mun yi ba daidai ba, ta wurin bashi kunla mu ne kai mana aikin gafara, sannan ka cika mu da ruhu mai tsarki da zai taimake mu fita daga ruhu na bashi da na lamuni domin mu yi rayuwa wanda ta cancanci nufinka. Albarkacin Yesu Kristi kai ne mai cetonmu, amin.
Babu wanda zai iya cika muradin rayuwarsa a cikin wannan duniya ta wurin rayuwa shi kadai. Kowane mutum yana bukatan wasu mutane kewaye da shi. Ba malamin da zai iya yin nasara in ba tare da dalibai ƴan makaranta ba. Babu mai harkar kasuwanci wanda zai samu nasara idan ba shi da waɗanda suke zuwan sayan kaya a gurinsa, wato kwastomomi. Idan ke mace ce, ba za ki iya zama mace mai kyau ba idan ba ki da miji. Idan kai namiji ne ma haka yake. Ba yadda za ka iya zama mai ɗaukan ma’aikata idan ba ka da ma’aikatan. Sarki ma ba shi da daraja idan ba shi da talakawa. Saboda haka duk wata nasara da za ka yi koko wani girma da za ka samu a rayuwarka, dole sai kana harka da mutane da ke kewaye da kai. Idan ma kana da wani tunani koko shiri da kake da shi, idan babu mutane wannan shirin ba zai yi nasara ba. Ba yadda za a yi mulki idan babu mutane, babu yadda za a iya kasuwanci idan babu mutane. Saboda haka idan ka iya gane mutanen da ke kewaye da kai waɗanda za su taimake ka domin kai nasara a rayuwarka, to ya kamata ka tafiyar da dangantakarka da su da kyau da kyau. Ka kari irin dangantakar da kake da ita tsakaninka da su, ka kuma kyautata masu a komai da kake yi. Domin idan za ka hau tsani zuwa ga nasara, to lallai ya kamata waɗanda za ka tarar a hanya ka kyautata masu. Ka tuna fa, akwai mutane da Allah ya shirya su musamman domin su zame albarka a cikin rayuwarka. Idan fa za ka kai inda kake son ka kai a rayuwarka, to irin waɗannan mutane su za su ƙara maka ƙarfin gwiwa domin ka yi nasara a komai da za ka yi. Idan za ka ci gaba fa, to lallai ya kamata ka riƙa kyautata masu, ba ka dinga muzanta musu ba. Komin baiwar da Allah ya baka, idan babu mutane kewaye da kai, wannan baiwar da wuya ta bayyana ta kasance da albarka. Saboda haka alherin da za ka yi wa mutane yakan koma gare ka domin ya ƙara ingiza ka har ka samu ka yi nasara.
Sunana Laɓeje Yakubu Muhammad daga Kaltungo, daga Tarmana Kaltungo. Gaskiya Adventist World Radio ya yi abubuwa da dama a rayuwana, musamman Adventist suna tuna mini yin addu'a da iyali. Domin a kowane rana na saurari radio sai sun tuna mini cewa kada a manta a yi addu'a da iyali kafin a kwanta. To wannan yana ƙarfafa ni sosai. Akwai shiri da ake yi wanda ya ƙunshi zaman iyali. Wannan shiri yana ƙarfafa ni sosai domin a kowane lokaci ne ke ɗan samun wani tangarɗa da iyali. Idan na saurari wannan shiri yana ƙarfafa ni sosai, musamman shiri domin iyali ɗin nan.
Sunana Reverend Gerson Zubairu Laushige. Fahimta na game da tashar radio na World Adventist Radio, radio ce da take tunar ma al'umma waɗanda ba masu bi ba su dawo wurin Yesu domin zuwan Yesu ya kusa. Waɗanda ke masu bi ana faɗakar da mu kada mu shagala da yanayi na duniya har isowan Yesu ya iske mu babu shiri. So abu na biyu da na gane game da radio nan, radio ce mai sada zumunta tsakanin ƴan uwa. Shi yasa akwai lokaci da akan bayar don gaishe-gaishe na jama'a. Banda wannan ma, wannan radio takan ansa tambayoyin membobi da suke da duhuwa, sukan yi tambaya takan ansa.
Sunana Hazir Williams Yamerk daga Fufore Local Government Area of Adamawa State a Nigeria. Ina idar da sakon gaisuwa zuwa ga ƴan uwa cikin Kristi, musamman ita Antina Hanatu CY Clement Yola South Local Government Area of Adamawa State. Ina gaishe da shi abokina Eli Cleobas, and ina gaishe da son da naina da familin shi a Fufore Local Government Area of Adamawa State, and ina gaishe da kuma Ambrose Williams Yamere.
Iya abin da za mu iya ɗaukawa kenan a cikin shirin na yau. Mun gode muku da sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@gmail.com ko kuwa awr sashin Hausa wato Facebook namu kenan awr sashin Hausa. Za a kuma iya tura mana a Adventist World Radio Nigeria@gmail.com. Mai sauraro, muna sa idon samun sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da ‘yan uwa da abokanka duka wadda ka gayyata domin su kasance cikin masu sauraro a yau. Muna cewa alherin Ubangiji ya kasance tare da su. A madadina da abokan aiki na annan kamar shi Pastor Matthew Haruna da kuma Pastor Audu, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.